This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna nan lafiya. Ranzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba, 7 ga watan Agustan 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa yayin da aka shiga yini na 7 ana zanga-zanga kan tsadar rayuwa a Najeriya. Masana sun yi kira ga masu hannu da shuni da su taimakawa talakawa. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wadda Sulemu Muni Barma ke gabatarwa, inda yau shirin ya duba batun kuɗaɗen tallafi da gwamnatin Ghana ke warewa ga masu buƙata ta musamman. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku kan ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko a'a a kan zanga-zangar tsadar rayuwa da ake yi a Najeriya, wadda ta yi sanadin lalata dukiya da asarar rayuka a wasu sassan ƙasar. Lambar wayar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da dare, da fatan an yi lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A halin yanzu dai, 'yan takarar shugabancin ƙasar Amurka biyu sun shirya tsabda manfafatawa a zaben da ke tafe, inda a ranar Talata mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta bayyana wanda zai mata mataimaki, inda tauraruwar shi ta riƙa haskawa sosai a Philadelphia, ɗaya daga cikin tsaffin birane masu tarihi a Amurka da ke yankin arewa maso gabashi. Garin mai tarihin magabatan da suka ayyana cin gashin kai a ranar Talata, Philadelphia ta cika ta batse da karsashin demokuraɗiyya daga dukkan jam'iyyun siyasar. A karan farko, mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, da ake kyautata zaton ita ce za ta kasance 'yar takarar shugaban ƙasa ga 'yan Democrat, ta gabatar da wanda zai kasance mataimaki a tafiyar, gwamnan Minnesota Tim Walz. Kamala ta ce,
message for Trump and others who want to turn back the clock on our fundamental.
Kace ni da team muna da sako zuwa ga Trump da ma sauran mutanen da ke gurin ganin sun maida hannun agogo baya. Ba za mu yadda a maida mu baya ba. Shi ma tsohon soja da ya rikide ya zama malamin makarantar secondary da mai koyar da kwallon zarin ruga, da ya kuma rikide ya zama dan siyasa, Tim Walz kai tsaye ya cicciki dan takarar jam'iyyar Republican, inda ya ce,
just an observation of mine that I made. I just have to say it. You know it, you feel it.
These guys abu ne da na lura da shi, da ya zama wajibi in faɗe shi. Kun san shi kuma kun ji shi. Waɗannan mutanen miyagu ne, maƙetata kuma shu'umai. Wannan shi kuke ji kuma kuke gani. Wasu 'yan Democrat dai sun ce Walz zai maido da 'yan Democrat da Trump ya janye a baya daga muhimman jihohi da ke da tasiri wajen cin zaɓe. A ranar Laraba nan, 'yan sandan Burtaniya suka ƙara jan ɗamara na fuskantar masu borin ƙin jinin musulmi, a yayin da ƙungiyoyin masu ra'ayin riƙau ke kaikaitar cibiyoyin masu neman mafaka da harabobin kula da dokokin shige da ficin baƙi a sassan ƙasar, lamarin da ya janyo wata zanga-zangar mai da martani. Burtaniya dai ta tsinci kanta a wani yanayi na roruwar tashin-tashina da ta ɓarke tun farkon makon jiya a sa'ilin da aka kashe wasu 'yan mata uku a harin da aka kai musu da wuƙa a yankin arewa maso yamma na Burtaniya. Lamarin da ya haifar da sakonnin ƙarya da aka rika yadawa da tafiya kamar wutar daji a yanar gizo, da ya yi kuskuren nuna wanda ya kisan a matsayin musulmi dan gudun hijira. Prime Minister Keir Starmer, wanda tsohon babban mai gabatar da ƙara ne da ke fuskantar rikici a karan farko tun bayan da ya lashe zaben ranar 4 ga watan Yuli, ya gargadi masu boran da suke yayi kansu cewa za su sha ɗauri mai tsawo a gidan kaso, a daidai lokacin da yake faɗi tashin ganin ya yayyafa ruwa ga rikici mafi muni da ya taɓa ɓarkewa a Birtaniya cikin shekaru 13. Wata ƙididdiga da wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'ai suka fito ta ce mamakon ruwan sama da ya haifar da ambaliya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 45 a Yemen cikin 'yan kwanakin nan. Hukumar baya da agajin jin ƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar a kafar yaɗa labaran zamani ta X cewa ambaliyar ruwan mai ƙarfin gaske ta haddasa mutuwar mutane 15 a Makbana da ke yankin kudu maso gabashin Taiz. Gwamna Muhammad Kahim na yankin Hodeida da 'yan Hutu ke rike da shi ya shaida a kafar talabijin ta Almasira cewa mutane 30 sun mutu har lahira, wasu 5 kuma sun yi batun dabo a ambaliyar ruwan, yayin da mutane sama da 500 suka rasa mahallansu. Ya kara da cewa gidaje da dama ne suka salwanta sakamakon ambaliyar, inda ruwa ya tafi da motoci sama da guda 7. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Laraba nan, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Ukraine ta kaddamar da gagarumin harin takala a yankin Kursk na kasar Rasha, duk da dai bai bayyana girman abin da harin ya haifar ba. Shugaban na Rasha ya shaida majalisar zartarwarsa cewa dakarun Kyiv sun kaddamar da harin kan mai uwa da wabi kan farar hula a rana ta 2 na bata kashin da ake a yankin kudu maso gabashi na kan iyaka kasar da Ukraine. To sai dai cibiyar nazarin yaki mai mazauni a Amurka ta ce bata tantance hotunan motocin yaki da aka nuna an lalata ba, aka gansu a yashe a nisan kilomita 7 daga arewacin kan iyakar gabas da Lyonbok da ke yankin Kursk cewa na Ukraine ne.
A wacce rifa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A yayin da zanga-zangar neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa a Najeriya ta shiga yini na 7 kuma ake ganin raguwar masu zanga-zangar akan titunan ƙasar, masana tsaro da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun gargaɗi gwamnati akan mahimmancin ɗaukar matakan da suka dace cikin gaggawa. Masanan sun kuma yi kira ga masu hannu da shuni da su taimaka wa talakawa, domin idan suka bar tattalin arziki ya ci gaba da taɓarɓarewa, to su ma abin zai shafe su. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Masanan dai sun ce matakin aikata barna da ya damaibai zanga-zangar da aka fara cikin lumana a ranar 1 ga watan Agustan da ya rikide zuwa wani abu na daban daga yini na 2 babban abin damuwa ne matuka, kuma dole ne dukkan masu ruwa da tsaki daga matakin tarayya zuwa ƙasa su ɗauki matakan da suka dace nan take don gudun abin da kaje ya dawo. Tunda dai aka fara neman amsan tambayar ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga manufar masu zanga-zangar ganin irin barnar da aka tafka, kama daga asarar rayuka da dukiyoyi, baya ga cewa shugaba Bola Tinubu a jawabinsa da ya yi wa 'yan ƙasa a ranar Lahadi bai taɓa muhimman buƙatun da masu zanga-zangar suka gabatar ba, shine ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar ɗan gwagwarmaya kuma lauya Kwamarat Deji Adeyanju ya ce
in ma kafin wannan zanga-zanga ya fara, ai wannan zanga-zanga ya riga ya tasiri, kuma an riga an samu nasara, saboda ai wannan zanga-zangan ba wai maganan cewa mutane su je kan titi bane kadai, jawo hankalin gwamnatin shi kadai ma wannan tasiri ne, kuma duk wanda ya kade kunne yana ji yana gani, ai ya gan cewa gwamnati ta surota, gwamnati ta surarin al'umma, shugaban kasa da kanshi ma yace yana so ya zauna da wanda suke zanga-zanga, ai ita zanga-zanga na musamman da zai zo, ai ba wanda zai sa rana, inda gwamnati bata kula da tabbatar cewa duk bukatun al'umma tana doko mataki dan tabbatar cewa an samu jaraba.
Yayin da ake ci gaba da baiwa gwamnatin Najeriya shawarwari akan mafita mai dorewa ga yanayin da ake ciki, shugaban jam'iyyar adawa ta SDP a matakin kasa Alhaji Shehu Musa Gabam ya ce
abinda za a yi a takaice a cikin lokacin guda al'umma su ji dadi su ga cewa da gaske ne shugaban kasa ya damu da halin da suke ciki, wannan ba a yi shi ba, shine muke ba shi shawara. Najeriyan da ya sani a lokacin da ya karbi mulki shekara ɗaya da wani ba Najeriyan yau bace, saboda yanayin ƴan Najeriya da yunwa da fatara da kidnapping ya sa hankalin su ya gauci, duk mutumin da yunwa ta addabe shi ba za ka same shi da kwanciyar hankali ba, duk mutumin da rashin tsaro ta same shi ba za ka same shi da kwanciyar hankali ba. Mutanen da duk da nake magana akan ba wanda yake da air condition a gidansa, ba wanda yake da motar hawa a gidansa, ba wanda yake da kudi a banki a ajiye, wanda suka yi barnan nan suka yi tashin hankali, kuma in ka dube su yara kanana ne. So wayannan yana cikin kurakuran da gwamnati suke yi, wanda in ba su yi lissafi mai kyau ba nan gaba Allah ne kadai ya san me zai faru.
Shi ma masanin tsaro kuma tsohon babban dogarin marigayi shugaban mulkin soji Janar Sani Abacha ya bayyana cewa
sunana Hamza Al-Mustafa, duk gwamnatin da bata damu ta kula da wanda suke cikin talauci a kasa ba, su tabbatar musu da yancinsu da kuma samun abin yi, su tabbatar da cewa tattalin arzikin ƙasa yana cikin yanayi da kowane ɗan ƙasa zai amfana. In kuka bar haka ta tafi, to lalle wata rana za ta zo su waɗannan talakawan za ta tashi su cinye masu kuɗin ƙasa. Ne kawai daga fahimtata shine dukkan gwamnati a ko ina take a duniya, ba a Najeriya ba, duk bayan wata ɗaya biyu uku ana sanar da shugaban ƙasa mai ƙasarsa take ciki, mai kuma ya kamata a yi, a ina matsaloli suke, a ina kuma yake samun karɓuwa a abin da yake yi. To ni abu kaɗai zan ce anan shine abin kunya ne an bari wannan abu ya faru, shine damuwa ta. Kiran yadda zan yi ana shine duk inda masu kuɗi yake su san cewa wannan fa ita ce ƙasar da suke da ita, su fito su yi tallafi tsakaninsu da kansu a duk inda suka samu kansu a cikin Najeriya, au da kuɗin jari, au da abinci, au da tallafi saboda su koma sana'a ko kuma su ba su jari. Wannan shi ake yin haka kaman ya faru. Abinda zan ce ga duka al'ummar Najeriya shine mu yi hakuri. Abinda aka nuna na fushi cewa ga inda ƙasar take ciki, ba Najeriya kawai ba, ba shugabannin Najeriya ba, a duk duniya ta ji ta gani, ta san halin da Najeriya take ciki. Sai a jira a gani mai gwamnati za ta yi. A mai da bukaken a yi hakuri, a zauna a matsayin mu na yan ƙasa, a ɗinke mu gani in Allah da ina gani daga abin da ya riga ya faru za a samu maslaha nan gaba.
Alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa yankin arewacin Najeriya ne ɓarnar da aka yi a zanga-zangar neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa a ƙasar ya fi shafa, musamman ganin rayukan da suka salwanta da kuma dukiyoyin da aka lalata. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton. Yanzu yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku kan ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko a'a akan zanga-zangar tsadar rayuwa da ake yi a Najeriya, wadda ta yi sanadin lalata dukiya da asarar rayuka a wasu sassan ƙasar. Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya karkata ne kan fafutukar da kungiyoyin kare haƙƙin masu bukata ta musamman suka sa gaba a ƙasar Ghana da nufin faɗakarwa kan ƴancin da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka yi tanadi domin su. Ayyukan da a ɗaya gefe yake ankarar da su nauyin da ya rataya a wuyansu don kyautata mu'amala a tsakaninsu da jama'a.
A da ana baka kuɗi ne kai abin da za ka yi da shi je ka yi ka kawo receipt don saboda lamari na kuɗi ne na gwamnati. To amma mafi yawa su ko an shi kuɗin ba su yin abin da suka nemi da su yi da shi.
A Niger, tasirin gwadawa na ƙasassu hanyoyin neman na kai ya taimaka wajen rage yawan makafin da ke dogaro da bara a damagaram.
Dewa ba sa bara, dewa suna nan suna aiki suna hannu, dewa suna nan suna sanawoyi bangaren mata har waɗansu akwai da ake ba awakai biyu zuwa uku da ɗan busuru guda wanda za su je su ma su ringa kiwo domin su samu jari.
To madalla, kamar yadda watakila aka je a shirin da ya gabata, kuɗaɗen tallafin da gwamnati ke warewa domin nakasassu a ƙarƙashin wani asusun musamman na daga cikin abubuwan da irin waɗannan mutane suka ce suna wahalar da su a Ghana sakamakon tsauraran sharuɗan da hukumomi suka gindaya. Sai dai shugabannin ƙungiyoyin masu bukata ta musamman na cewa idan bera da sata to daudawa ma da wari, domin bincike ya gano cewa rashin amfani da wannan tallafi a hanyar da ta dace ne mafarin tsaurara matakai. Dalili kenan aka shiga jan hankula akan bukatar nuna kyawawan ɗabi'u, kamar yadda shugaban ƙungiyar makafin jihar Ashanti Alhaji Abdulbasit Hamidan ya bayyana.
Guidelines na gode kaman su ƴan karamar hukuma da kuɗin ke zuwa sauka wurin su, su je su yi needs assessment, su duba waye ababen da kai kake bukata, ma fridge ne ko menene, shi kaga wani na nan ba fridge yake bukata ba, ba machine nika yake bukata ba, amma shi aje asemai.
Na fahimce ka, akan iya samu cikas ta bangare na rarraba waɗannan kuɗaɗe daga ainihin karamar hukuma da kuɗin ki sauka gunsu kuma su rarraba zuwa gare ku.
Hakan din dai ne, don abin da ya sa su ma suka yi sagiya cikin wannan shirye-shirye nasu. A da ana baka kuɗin ne kai abin da za ka yi da shi je ka yi ka kawo receipt don saboda lamari na kuɗi ne na gwamnati. To amma mafi yawa su kuwa an shi kuɗin ba su yin abin da suka nemi da su yi da shi. To shi gwamnati ya sake shirye-shiryen, ya kawo new guidelines, da kamar misali in ilimi kake, wannan dai an san ilimi ne, ka bukaci receipt wani ababan da kake bukata na ilimin ka inganta to wayan su kuma nan suka anshi kudin a kashin gaskiya sai su je su wani abin da bai dace ba to wannan guidelines ne suka ce no inda za a yi a bari mai shi sai akan kafan shi a bashi wannan kayayyakin na misali yana bukatar fridge ne sai da ruwa ko yana bukatar wani manika ne ya sarrafa ababa dai mutane na zuwa suna cin amfani shi
shin kun dauki mataki kai don saboda tsokacin ka na nuni cewa ana samun wato rashin fahimta ta bangarori biyun wadangana ainihin sa ya kaya ne sa'annan ko masu karban masu na kasan kenan yuwar ba abubuwan da suke bukata ake basu ba
ba da jimawa ba dai wayan sun manyan mamuma wannan suke at the national level wato birnin tabin nan tarayya kenan sun kai kara yanzu aka da sake lamarin batun new guidelines da aka kawo a da abin da ke kawo cikas ne kuma mafi yawancin mu da kudin da yazo ya muna amfani wayan sun mun ba mu cikin lamarin batun inda kudin ake sarrafa shi da baba to yanzu manya sun ji karan mu kuma sun kakkara wayan sun mu ciki yanzu new guidelines na ya bar mu da su da mu ta tafiya kai da auditor yazo dai audit lamarin batun kudin kana wurin kai ma ka san members ka wanda suka ci wanda ba su ci ba da inda kudin ya shiga da inda ya fita kuma loan sabon loan ya gure kaman wai in kudin yazo ko nawa ne a bar mu san adadin shi don so da yawa ba za mu san adadin shi ba shi ga kaman yana karkashin karamar hukuma ne abinda suka ga dama shi su yi da shi kaman September zuwa za mu amfani da sabon dokokin da aka kawo na ga wannan kuma zai solve wannan problem insha Allah
samar da aikin yi ko wani jarin kasuwanci na daga cikin matakai na gaba-gaba da ke da tasiri wajen yaƙi da bara wannan yasa Galadiman sarkin makafin jihar Zandar mamba a kungiyar na kasassu ta ƙasa Abdu Musa ya dage da fafutukar raba mutanansa da zaman kashe wando
su makahin nan akwai muna dako su mu zo mu kwa musu kaman saka in ji ka dauki kaman saka bisa gado wani daji kwanci ana iya saka shi akwai kujeru da kujeru suna iya saka shi akwai wannan alliyo da ake cewa da turanci lakrai ana iya yin shi akwai tunda muna da mashin kishi akwai wannan duster wanda ake cewa sarfiyar da turanci abun goge kasa to shi ma wannan kinga muna koya musu shi suna iya yin shi kuma suna yin shi biyu kenan kinga daga wannan aka koya maka a sana'a an baka hanya ne da zaka yaki bara kai da kanka ka je ka nemi abinci na biyu akwai wanda muke daukowa kamar misali matan muna zawa su ma ana yin masalu da shi da muke da suke dan kama mana muna kiran su mu zo mu ku ba su jari tallahi na jari su ma da za su je su dinga wata sana'a ko da a cikin gida ne kan wani kamiya da sauransu ko wani sake-sake tunda su ma suna iya yin shi kuma bugu da ƙari akwai ɗiyansu wanda su ko muna ɗako su su mu maida su makaranta domin su nemi ilimi ko su tallafa ma uwayen su tallafa ma sauran 'yan uwa kenan kin ga ta wannan bangaren muna bakin ƙoƙarinmu domin mu shawo kansu su yaƙi da barala to amma din da kai da ladab kisa aka ce mutum tara ne bai cika goma ba wani yara aja daga ya wuto shi yake wani barin daga an bashi shi shikenan ya kashe wutar shi alhali kuma babu abu mai kaskantar da mutum babu abu mai kaskantar da bawa illa bara wanda addinin musulunci ma bai ce a yi bara ba kenan shine kullum muke jawo hankalinsu wallahi shine ke ga yanzu da yawa ba sa bara da yawa suna nan suna aiki suna hannu da yawa suna nan suna sanawoyi dan kika dauka jan bangaren mata ban da wannan ke har waɗansu akwai da ake ba a wakai biyu zuwa uku da ɗan busuru guda wanda za su je su ma su samu abinci su ringa kiwo domin su samu jari kuma yanzu a kwanan muna so mu kwatanta musu wanda aka ba aukan nan wanda wasu yana ya kamata a yi aukan nan idan sun ayu ta hanyar da za su bi su dinga yin ciku don su dinga kwatan ma kansu kamar misali akwai wani proje da ake cewa CBM na Italy ne da muka haɗin gwiwa da shi da adadin kungiyar mutanen jihar Damagaram kan makahin kan gura duka ne na kasassu in kika dauka cikin daira guda uku na jihar Damagaram ki dauki kwaya ki dauki kurni ki dauki hamdara mun samu wajen da kasassu wajen guda 80 akwai musu yanzu za su yi sana'a akwai da aka ba su dabbobi akwai da aka zo muka gira musu forage an ba su sharat an ba su amalanki an ba su komi kuma an kewaye musu garkansu da garage an zo an sa musu pampo an sa komi ga iri an ba su to ina kai ina bara
to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin shugabannin makafi Abdu Musa da Magaram da Abdulbasit Hamidan Kumasi da wakilan muryar Amurka Tamar Abari da Hamza Adams da producer Malama Julie ni Suleiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
A gaida Suleiman Mumuni Barma da shirin na kasa ba kasawa ba. To yanzu kuma lokaci ya yi da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa shin ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko a'a akan zanga-zanga tsadar rayuwa da ake yi a Najeriya wadda ta yi sanadin lalata dukiya da asarar rayuka a wasu sassan ƙasar. Kamar yadda muka ce, lambar wadda za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. Yanzu mun samu kira daga Kaduna. Waye a kan layi?
Sunana Sabo Kima, Maraban Jos, Kaduna, Najeriya.
To, Sabo, menene ra'ayinka?
To, ra'ayina gaskiya ni a ganina wannan zanga-zanga kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
To, me yasa ka ce haka?
Yawwa, duba da yadda mutane dai sun ɗora ma tsadan man nan dishe kawo wannan abu. Kuma ita hukuma ta ki rage man nan. To, fatanmu dai shugaban ƙasa ya dubi Allah ya dubi jama'an ƙasa ya rage man nan ya dawo ko da 100%. Yanda abubuwa za su sauka a samu sauki a wannan ƙasa ta mu mai albarka na ji.
To, mun gode Sabo daga jihar Kaduna. Yanzu kuma za mu leƙa jihar Taraba. Waye a kan layi?
Assalamu
alaikum. Salam. Kaɗan ɗaga murya. Halo, kana sauraron mu? To, da alama kamar layin na Taraba ya katse. Har yanzu dai za ku iya kiran. To, muna jinka. Alaikum salam.
Mai magana Uba Tawakkali daga karamar hukumar Ibija Taraba.
To, yawa, muna jinka.
Sunana Uba Tawakkali daga karamar hukumar Ibija Taraba.
To, Uba, menene ra'ayinka? Hello, kana jin mu? Malam Uba. To, da alama dai layin sa akwai tangarda. Yau dai maudu'in mu shine shin ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko a'a akan zanga-zanga tsadar rayuwa da ake yi a Najeriya wadda ta yi sun. To, da alama dai.
Ina jin.
Yau, wato.
Ana sauraron ku ne.
To, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Ra'ayi. Gaskiya dai kwalliya ba biya kuɗin sabulu ba domin. Lura da asarar da aka na rayuka shi rai ya wuce komai gaba daya. Kuma fatanmu shi ne gwamnati da ta ji tsoron Allah ta duba yanayin ai ba ma sai an yi inda gwamnati din dumu a yanda ke demokradiyyar al'umma ne. Abin da jama'a ba sa so ai sai a duba kuma a duba don Allah sai a duba musu. Ka sa wannan abin ya yi ai da Kenya da aka yi ba William Ruto ya ce ya janye wannan ƙarin da ya yi ba domin al'umma ne suka zaɓe shi kuma don zuwe wa wannan gyara. Ake da shi matilu sai ya duba da makarantunsa a duba lalle wannan abin bai yi wa jama'a daɗi ba kuma sai a duba a rage wannan man kuma sai a ɗauki wani hanya tunda na da yadda Allah ya riga ya samu da arziki ƙasa wadda ba daban ne mu ne ma a gaba gaba a Afirka gaba ɗaya haka kuma amma yanzu ana zuwa ana rufe rayuka akan wannan. Ƙaya mun ma abin tausayi ne kuma abin kunya ma ai ashe Najeriya ta kai ga wannan a matsayin lura da matsayin Najeriya a Afirka gaba ɗaya.
To, muna godiya kwarai da gaske. Yanzu za mu je jihar Bauchi. Waye a kan layi daga jihar Bauchi?
Jihar Bauchi sai na Malam Ibrahim sun mai kawo daga mu kuma daga gabawa.
To, Malam Ibrahim, muna jin ka, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
To, ni dai ina ganin kulliya ta biya kuɗin sabulu.
Me yasa ka ce haka?
Kuma shugaban ƙasa shi dai bai gajiya ba kuma ba mu gajiya ba. In Allah da hai ma sha Allah muna wannan zanga-zangar Allah da. Saboda muna kin wahala na da rayuwa ta riga ta mu ne wa ya kamata ya shugaban ƙasa ya duba mu ya da rahama da bai Ibrahim bada shi na Urdu bakarmu kuma zama na gode a tare lafiya.
To, mun gode kwarai da gaske Haji Ibrahim. To, har yanzu dai maudu'in mu na yau shine tambaya ce shin. Waye a kan layi daga jihar Kaduna? Mun samu layi daga jihar Kaduna. Waye a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To, alaikum salam, muna jinka.
Ina da sangaro mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To, Alhaji Musa, menene ra'ayinka?
To, alhamdulillahi wannan maudu'i da kuka fito da shi na wannan rana akan tambaya na magana cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a'a sai mu ce a'a ba ta biya ba.
Me yasa ka ce haka?
Kafin ma a shiga zanga-zangar nan mun ta kira da al'umma magana zanga-zangar nan a yi haƙuri a duba wata maslaha. Yanzu abin da ya faru yanzu ka duba ka gani idan ka je mu nan a nan jihar Kaduna. an sa kofi kwana uku kenan ana sa kofi mutane suna cikin wahala ƴan sanda irin wulakanta mutane suke zami an tsaro a jihar Kaduna kaga duk irin wannan abubuwan wanda suke ba shi ake fata ba kuma menene ake fata ai ya kamata da aka yi zanga-zangan misali a ce an shugaban kasa ya yi magana ya faɗa mutane magana mai daɗi kuma ya faɗa abin da ya dace to bai faɗa ba to ya kamata a ce mutane su gane cewa ba zanga-zanga ce mu fita a Najeriya ba ya kamata ko ba menene mu tattara mu koma ga Allah mu tabbatar da cewa irin wannan abubuwan ba shi ne abin da ya dace ba kuma mun riga shugaban kasa shi ce wani abu ta rubu ya kamata a ce duk abin da zai yi ya tabbatar da cewa talakar da yake mulka kuma ya san da su kuma wannan mai da ake magana shi ne ya kawo tsada komai a Najeriya to ya kamata ya dawo da shi koda 300 ne to idan aka yi haka za a samu ci gaba
to mun gode Alhaji Musa Ngaro daga jihar Kaduna yawa to yanzu kuma za mu je jihar Yobe waye akan layi daga jihar Yobe Alaikum salam kadan daga murya da wa muke magana
Abuja
okay Abuja ne to madarasa Yobe to waye daga Abuja
Assalamu alaikum
Alaikum salam
barkanku da aiki
yawa barka ka dai
Masha Allah sunana Usman Dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya
to Usman Dan Fulani muna jin ka menene ra'ayinka
Usman Dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya
to muna jin ka menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu ne
to alhamdulillah a gaskiya sai muke gaskiya kulliya ban biya kudin sabulu ba
me yasa kace haka
to alhamdulillah ra'ayina a gaskiya kulliya ban biya kudin sabulu ba kuma muna kira ga muna kikkiawan zato kuma muna kira ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu to Allah ya tausaya wa talakawa suna cikin dangi rayuwa irin wani na iya haide mu she inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to Allah ya taimaka mu a wato talakawa a yanayin da suke ciki wato yanzu suna cikin tsadar rayuwa ga matsalar rashin abin shi ga tsadar man fetur ya taimaka da wannan man fetur ya dawo da shi ko da 300 ko da 200 ne sun ci ne talakawa za su samu su yi sauki kuma muna ba da kyakkyawan zato ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana iyaye mai da wannan tallafin man din
to mun gode Usman Dan Fulani daga Abuja yanzu za mu je jihar Kebbi waye akan layi daga jihar Kebbi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Radio America. Kana magana da Alhaji Hassan Dani Fandu mai titi Ado X daga Dani Fandu gunduman Lelaba Argungu local government jihar Kebbi Nigeria.
To muna jin ka menene ra'ayinka Alhaji Hassan?
To ra'ayi na gaskiya dai kulliya bata biya kudin sabulu ba ko ni miskal zarati. Sai dai mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To gaskiya irin kaskasan rayuka da aka yi to wannan zanga-zanga ba zanga-zanga aka yi ba ta yi muni ka diba yau yanzu kin labaran kutojoji sun kasa mutum a nan zariya wai har da jaje su kai mu bawan Allah nan da sun ka kashe to ina gaskiya take wurin nan ya kamata lokacin da Bola Ahmed Tinubu ya yi jawabi ran Lahadi ya ba 'yan Najeriya hakuri ya ce za a ɗauki mataki insha
To masu sauraro mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
To Muhammad a taƙaice a halin yanzu dai 'yan takarar shugabancin ƙasar Amurka biyu sun shirya tsab da manfafatawa a zaben da ke tafi na watan Nuwamba inda a ranar Talata mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta bayyana wanda zai mata mataimaki inda tauraruwar shi ta riƙa haskawa sosai a Philadelphia ɗaya daga cikin tsaffin birane masu tarihi a Amurka da ke yankin arewa maso gabashi. Garin mai tarihi magabata da suka ayyana cin gashin kai a ranar Talata Philadelphia ta cika ta batse da karkashin demokaradiyya daga dukkan jam'iyyun siyasar. Hukumomi sun faɗa a ranar Laraban nan cewa an kama wasu masu tsatsauran ra'ayi a ƙasar Austria inda aka ga ɗaya daga cikinsu na neman shirya kai hari a wurin da ake shirye-shiryen bikin waƙe-waƙe da raye-raye na Taylor Swift a yankin Vienna. Babban wanda ake zargin mai shekaru 19 a duniya an kama shi ne a Tarnes da ke yankin kudancin birnin Vienna inda aka kama mutum na biyu a babban birnin ƙasar. A ranar Laraba, 'yan sandan Birtaniya suka kada jan damara fuskantar masu boren kinjinin musulmi, yayin da kungiyoyin masu ra'ayin rikauke kai kaitar cibiyoyin masu neman mafaka da harabobin kula da dokokin shige da ficin baki a sassan kasar, lamarin da ya janyo wata zanga-zangar mai da martani. Birtaniya dai ta tsinci kanta a wani yanayi na ruruwar tashin-tashina da ta barke tun a farkon makon jiya, a sa'ilin da aka kashe wasu 'yan mata uku a harin da aka kai musu da wuka a yankin arewa maso yammacin Birtaniya.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Ledes Gresham, da kuma engineer mu ta yanzu Sa'ida Hamdun, ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alheri. Assalamu alaikum.